أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Juma'a. Yau 25 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da 7 ga watan 5 miladiya 2021. Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba a cikin wannan sura mai albarka, yana ba mu labari dangane da abin da ya shafi halin mazwalit tafi, ma'ana ahlul kitabi, wanda aka ba su littafi kafin zuwan manzo alaihi salatu wassalam. Allah ya ce wa ma tafarraqu, ba su rarraba ba, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, sai da bayan ilmi ya zo masu, baghyan bainahum, domin zalunci a tsakaninsu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, in ba dan wata kalma da ta yi rigaye ga ubangijinka ba, ila ajalin musamman, ya zuwa wani lokaci wanda yake sananne iyakantacce, laqudiya bainahum, to da an yi hukunci a tsakaninsu. Wa innal ladhina urithul kitab, kuma tabbas wanda aka ba su gadon littafi, min ba'dihim, bayan su, la fi shakkin minhu murib, suna cikin tsananin kokanto wanda yake mai sa shakku. Wannan aya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ne Allah ke ba labari dangane da abin da ya shafi rayuwa ta ahlul kitab. Idan muka ce ahlul kitabi, muna nufin Yahudawa da Nasarawa, duk wani addini wanda Allah ya aiko, to zaka samu akwai littafin da ya kunshi ta'alim na wannan addini. Mafi yawan girman al'ummatai da ake yawan ambatawa, in ka janci ahlul kitabi, ana nufin Yahudawa da kuma Nasarawa. Yahudawa su ne mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam, Nasarawa kuma su ne mutanen annabi Isa alaihi salatu wassalam, wanda za ka ga waɗannan annabawan a jere suke. Duk da cewa an sami annabawa wanda ba mursalai ba bayan annabi Musa, wanda za ka samu akwai irin su annabi Yusha, wanda ɗalibai ne wanda suke na annabi Musa alaihi salam, to amma dai hakikanin a ce wannan annabi ne mursali bayan annabi Musa, wanda ya zo da littafi shine annabi Isa alaihi salatu wassalam, wanda kusan tsakaninsa da manzo alaihi salatu wassalam ana kididdige shi da kusan shekara 500. To duk lokacin da aka yi maganar ahlul kitabi, su ake nufi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma tafarraqu, ba su rarraba ba, suka dare tsakaninsu wannan ya can wa'ancan suka yi can, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, sai bayan da ilimi ya zo masu, baghyan bainahum, kuma sun yi wannan rarraban ne saboda zalunci a tsakanin su. Duk da cewa kaman yanda na faɗa, wannan gabar tana magana akan ahlul kitabi, wanda Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace abinda yake nuna cewa da ahlul kitabi ake anan shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina, wanda aka ba su littafi ba su rarraba ba face sai da hujjoji suka zo musu. Wannan shine ra'ayin da dama daga cikin malamai cewa ahlul kitabi ake nufi. To wannan zai nuna mana cewa da can a dunkule suke, dunkulen nan wanda kansu ɗaya ta Hausawa fara ɗaya suke rabawa, amma da ilimi ya zo sai ya zama sababiyarsa sun rarraba, wanda abin da ya kamata sababiyin ilimi a dunkule a haɗu a zama abu ɗaya. To gaba ta farko, wannan abu yana nuna mana ilimi ba shi ne sababiyan koko ba shi ne shirya ba, ilimi sababi ne na shirya amma ba shi ne shirya ba. Mun sha faɗin wannan kalma muna maimaita ta, da ilimi shi ne shirya ba za a samu wani malamin da ƙafarsa ta zame ba, da duk wanda ya amsa sunan malinta sai ka samu cewa shiryayye ne. To amma saboda ita shirya kyauta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, wani da ɗan ƙaramin karatunsa, wani ba ma karatun ya yi ba ji yake yau da kullum, to amma Allah kuma sai ya masa baiwar shirya. Na taɓa hikaito muku ƙissan wani daga cikin jagororin Mu'tazilawa, Hassan al-Basri rahimahullahu babban tabi'i, kun san cewa akwai almajirinsa wato ainihin Wasil ibn Ata. Shi Wasil almajirin Hassan al-Basri ne. To sai ya zamo yana da gurguwar fahimta a addini. Akwai lokacin da ake tambayar Hassan al-Basri cewa yanzu mutumin da ya zamo gashi musulmi ne amma kuma yana saban Allah, yana kaza yana kaza, meye matsayinsa? Sayyidina Hassan al-Basri yace shi musulmi ne sakamakon wannan musulunci nasa, sabancan da yake bai fitar da shi daga musulunci ba, saboda haka laifin sabansa yana nan kuma musuluncinsa yana nan. To a lokacin Wasil sai ya tashi ya bar wannan halkar sai ya koma can gefen masallaci, shi ma sai ya kafa tasa da'irar, ya nuna abinda malamin sai ya faɗa Hassan al-Basri kuskure ne. Saboda haka in musulmi yana sabo dole a ce masa yana manzila bainal manzilataini, wato yana kan katanga, shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba, amma da ya mutu shikenan kafiri ne, wanda wannan burgo fahimta ce, ba wani nassi ingantacce da ya goya ba wannan fahimta baya. To akwai almajirin shi Wasil, shi kuma sunansa Amr ibn Ubayd, kun ga yanzu muna magana ne fa ta wajen shekara 1300, tunda Hassan al-Basri ya rasu 110, kuma wannan da muke magana almajirin almajirinsa ne. To shi Amr ibn Ubayd ba Mu'tazili ne, kun shaji ana faɗan aqida ta Mu'tazilawa, da Mu'tazilawa da Qadariyya za ka samu cewa sun haɗu akan abubuwa da yawa, daga cikin abinda suka haɗu akan sa cewa Allah ba shi da iko akan bawa, abin duk da bawa ya ga dama shi zai yi, shi yasa bawa in ya ga dama ya musulunci ba wanda ya sai hana shi, in ya ga dama ya kafirci ba wanda ya sai hana shi. To akan haka kuma dole ne Allah ya yi masa azaba in yi laifi. To shi wannan Amr ibn Ubayd, akwai lokacin da wani ba kawai ya zo masa yana cikin halkarsa da almajiransa, ya ce akalmakallahu raƙumina ya ɓata, shine na zo a yi min addu'a Allah ya dawo min da shi. Aqidan Mu'tazilawa wannan raƙumin da ya ɓata ba Allah ne ya bashi dama ya bata ba shine ba kansa dama shine kansa to shikenan sai Amr ibn Ubay ya daga hannu yace ya Allah baka yi nufin a sace raƙumin sa ba aka sace kafin ya karasa gaba sai wannan makauye ce malam bana son wannan addu'ar abatta sai ce a me yasa baka so yace to kai kace bai yi nufin a sace ba aka sace to zai iya nufin a dawo da shi kuma ki dawo da shi kaga wannan shi zai nuna maka fahimtar addini ba son zurutun karatu bane shi wancan malami ne naji da fada amma kuma ya samu zamewar kafa shi wannan mutumin kauye ne amma Allah ya bashi basira mai haske ya gano abubuwa a yadda suke to wannan zai sa kada ka rudu da ilimin mai ilimi kada ka rudu da wannan abinda zaka yi da akari da shi akan wace matafiya yake tafiya sannan me yake fada da yawa mu anan Hausa zaka ji ana cewa kai dai ka dauki maganar malam ka kyale aikin malam kuma wannan so da dama haka yake faruwa fadarsa daban aikinsa daban yana fadan ayi gaskiya kuma shi makarici ne yana fadan a rike amana shi kuma maha'inci ne maciyin amana ne yana umarnin ayi kaza kuma shi ba zai aikata ba yana hani akan kaza kuma shi yana aikatawa to saboda haka ashe kenan abinda mutum kullun ya kamata ya roki Allah shiriya kullun shi yasa kada ka roki Allah ilimi kace Allah ka bani ilimi ce Allah ka bani ilimi mai amfani shi yasa daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya Allah ina neman tsarinka daga ilimin da bashi da amfani shi yasa fadin Allah subhanahu wataala da yace yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira abin da wasu malamai suka fassara suka ce yu'til hikmata Allah shi yake ba da ilimi mai amfani liman yasha ga wanda ya ga dama wa man yu'til hikmata wanda duk aka ba ilimi mai amfani faqad utiya khairan katira to wannan an bashi alkhairi wanda yake mai yawan gaske to kun ga wannan gabar ta nuna mana cewa mazuwa littafi daga cikin dalilin rabuwarsu shine ilimi da yazo musu da kafin ilimi sun kasance a dungule to me yasa galibi ilimi yake kawo rarrabuwa ba wai shi ilimin ne shi kankin kansa yake kawo rarrabuwa ba manufofin da suke cikin zukatan masu ilimin shine yake kawo rarrabuwa wani ya dauki ilimin nan nasa hanya ce ta neman girma girman nan ko ana ha maza ha mata sai ya neme shi to kuma ba zai so a ce sun jera shi da wani ba abin da yake so duk yadda za a yi sai ya danna suwane suwane ya zama tauraruwa sai ta ce a sama wani ya dauki ilimin nan nasa hanya ce ta neman kuɗi duk yadda zai yi ya samu kuɗi ta hanyar wannan ilimin da ƙarya ko da gaskiya to kuma duk hanyar da zai yi ya samu wannan kuɗin ya samu wannan duniyar sai ya yi to kuma daga cikin matsalolin da ake samu masoya girma biyu ko uku in suka haɗu to yadda ka san raguna haka za su kasance masu neman duniya biyu in sun haɗu to haka suke gwarawa wani daga cikin malamai magabata wato zaka ga daga cikin kokwalwar da Allah ya yi magabata duk abin da suka gani mai kyau to sai su dauki wata izina akai sun fita za a tafi jana'iza bayan gari shi da almajiransa sai suka samu karnuka suna ta wasa wannan kare ya tsokani wannan yaje ya dan yakushi wannan yaje ya dan hau kan wannan suna ta wasa an san halin karnuka in sun hadu lokacin da suka je suka kammala binne wannan gawa suka dawo wannan mamaci to kuma an kawo mushi inda wannan karnukan suke to yanzu me zai biyo baya wannan ya kaima wannan abin nan ya kushi wannan ya kaima wannan cizo wannan ya kaima wannan bara kowa so yake shi zai ci wannan naman mushin da can me suke kansu a hade suna ta walwala suna son juna yanzu kuma gashi duniya ta zo ta raba kansu to sai wannan malamin yace kun kalli halin karnukan nan lokacin da muka tafi binne wannan mamaci kuma kun kalli halinsa a yanzu da muka dawo suka ce akala makallahu yace in kun kula lokacin da muka same su suna walwala suna san juna suna wasa suna raha yanzu da duniya ta zo to sun yi baran-baran kowa so yake sai ya tsira da rabansa yace to yadda kuka karnukan nan da wannan mushen haka malamai suke da duniya zaman lafiyar malamai har Allah ya ba su duniya kowa ya zauna kada ran kada har amma duk lokacin da aka ce ta gudu to wallahi ina ga ba sai abinda Allah ya so kuma wallahi mu mun ga wannan aikace kai wanda mun san su kafin Allah ya budo duniya ikhwanan ala sururin mutaqabilin yan uwan juna ne in aka samu dan abu daya sai a hadu a kwatanta na wane kai mu wannan ziyara wane kai mu wannan ziyara lokacin wani yana da akwalan keke wani akwalan babur wani ma kasa yake tafiya to daga ran da Allah ya budo abar ya zama wancan ya fara samun jifajibai wancan ya fara samun alat mai karfi wancan ya fara samun kaza wallahi sai aka dare kowa ya zama kabirin kansa saboda haka in ka ziyarce ni in ziyarce ka in ka bugo min in bugo ma in baka bugo ba bazan bugo ma ba da can kuma takawa ake ana ziyarta juna wallahi da duniya ta zo ta raba kai mun ga wannan a aikace to wannan kaga ashe ba ilimin ne yasa akai wannan ba manufofin da ke cikin zakata masu ilimin shi ilimi kankin kansa alheri ne kuma sababi ne wanda yake da tsira to shi ya sanya anan sai aka ce wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum humul ilm sai bayan da ilimi ya zo musu baghyan bainahum domin zalunci tsakanin su dai daga cikin malamai masu tafsiri yace akwai lokacin da ilimi zai raba kai wanda raba kan sai ya zamo abin yabo ba abin zargi ba wani hali ne yace mutane suna cikin duhun jahiliya suna cikin dirkaniya sai ilimin addini ya zo musu sai wasu su karbi wannan ilimin hannu bibiyu su soma aiki da shi gadangadan sai ƴan uwan su ce su Allah burba su yadda ba ba za su karba ba ba su lamunta ba to nan idan su wayancan masu aiki da ilimin suka janye daga wannan wanda suka yi watsi da ilimi kaga an samu rarrabuwa to wannan rarrabuwar a bar yabo ce ba a bar zargi ba ce dan ba daidai bane ka karanta addini kuma ka je ka narke a cikin wanda suke ba su aiki da ilimi tirda ilimin da ka karanta in ka zama aikin ka bai bambanta da wanda ba su da ilimin ba to wannan halin shine wasu malamai suka ce babu matsala dan an samu rabuwa lokacin da na san daidai din nan in yi kokari in dabbaka ta in wani ya ce bai lamunta ba to hanye jirgi daban ta mota daban in je in yi aiki na da abinda na fahimta so domin gyaran lafiyar ta shi kuma ya je abinda yake ga ya dace da shi anan malamai suka ce babu matsala to Allah subhanahu wataala sai ya ce walaula kalimatun in ba dan wata kalma ba sabaqat min rabbika da tai riga ya zuwa ga ubangijinka ila ajalin musamman ya zuwa wani lokaci wanda yake sananne laqudiya bainahum da an yi hukunci a tsakanin su ma'ana waɗannan mutane yahudawa da nasarawa yadda Allah ya musu wannan kyauta ya musu wannan lutufi wallahi babu ni'ima da Allah zai wa bawansa irin ya baka ilimin addini ilimi tsada gare shi ilimi abu ne wanda ba a siya da kuɗi abu ne wanda yake mai kima in ka kalli ayoyin Qur'ani yadda Allah yake girmama ilimi yake bashi matsayi ba karamin abu bane to kuma a ce ga an ba mutum ilimi kuma ya lalace Hausawa suka ce duk abin da ya baci da ruwa ake wanke shi to in ruwa ya baci fa sai zubarwa to kaga anan abu ya lalace kenan Allah subhanahu wataala yake nuna cewa in ba dan kalmar Allah ba ta cewa duk yadda mutum yayi za a daga masa kafa sai ya je lahira inda ba dan wannan ba to tun a duniya za su fara gane kurasu ma'ana azabar da za a yi ma wanda ya mutu akan sabo da tun a duniya za a so mai musu domin wannan wani abu ne wanda yake na ban takeici wani abu ne wanda yake na ban haushi yanzu alal misali bawan Allah a ce wani mutum sai ka ganshi da tsummuna duk kai su sun yage kawai sai tausayi ya kama ka ka je ka dauko wata rigarka da kake ji da ita koma wa'insu rigunanka da kake ji da su sai ka ce to bawon Allah ga wannan na baka a yi shigar sallah yana ta godiya kai kuma a ranka kana ji kai daidai bayan kun rabu da ƴan kwanaki ko kwana ɗaya sai ka ga wannan rigunan a kasuwa dan Allah da za ku haɗu me kake ji za ka ce masa in za ka iya mangare shi sai ka mangare shi a wannan lokacin in ba ka baka ce mara mutunci ka faɗa masa abuwa masu nauyi saboda na farko kai kana ga ka mutunta shi ka karrama shi ka ba shi abinda wato ainihin zai fito a kyakkyawan yanayi to shi kuma kawai sai zai watsi da wannan ko ma a ce kawai ya je ya saka kwata ga baki daya kila ma in an ce ya sayar ka ba shi uzurin cewa matsuwa ce to kawai sai ya sa reza yayya ga su ko ya jefa kwata kaga wannan dole ne ba ka haushi dole kaga cewa wannan bai san kansa ba bai san kiman abin da aka ba shi to wannan shine kusan misali da za mu iya hararowa dangane da kyauta da Allah subhanahu wataala ke bayinsa na ilimi to Allah subhanahu wataala sai ya ce wa innal ladhina urithul kitaba kuma tabbas wanda ya zamo cewa an gadan masu da littafi min ba'dihim bayan su wa'ancan malamai sun yi sabani su wane ne urithul kitaba waccan gaba ta farko da aka ce wa ma tafarraqu akwai wanda suka ce ana nufin al'umman manzo alaihi salatu wassalam qurayshawa kansu a hade yake suna san juna suna kaunar juna to amma lokacin da Allah ya musu kyauta ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma shari'ar sa sai ya zama sun dare wasu sun yadda sun bi wasu kuma sun yi watsi da shi wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai amma kaman yanda na faɗa ra'ayin mafi yawan malamai shine ana nufin ahlul kitabi wannan yayi kama da fadin Allah subhanahu wataala wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunun ahda min ihda al umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yakunu makra sayyi illa bi ahli hazwa garshan aya Allah yake cewa wa aqsamu billah su mushrikan quraisha suna rantsuwa da Allah dan su suna ga abinda Allah yayi wa yahudawa da nasarawa na kyauta Allah ya musu annabawa suke rantsuwa ina ma su Allah ya ba annabi dan cikin su wa aqsamu billahi jahada aymanihim suna rantsuwa da Allah iya makurar rantsuwar su la in ja'ahum nadhirun cewa in mai gargadi ya zo musu aka samu annabi balarabe la yakunun ahda min ihda al umam sai sun zama mafi shiryuwa sama da yahudawa ma da nasarawa falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura yayin da manzo ya zo musu bai kara musu komai ba sai gudu suka guje ma gaskiya to wasu suka ce su ake nufi a wannan to akan haka idan aka ce wa innal ladhina urithul kitaba a bisa ma'ana ta farko ana nufin yahudawa da nasarawa in aka ce wa ma tafarraqu da su ake a bisa ma'ana ta biyu ana nufin mushrikan quraishawa wa innal ladhina urithul kitaba tabbas wanda aka gadan masu da littafi aka ba su kyautar littafi min ba'dihim wanda ya zama ainihin an ba su littafi min ba'dihim bayan su susuwa idan mun ce ana nufin yahudawa da nasarawa to bayan al'ummatan da Allah ya ambata irin su annabi Nuhu irin ainihin su annabi Idris da wanda suka wuce bayan su yahudawa da nasara suka zo in kuma ana nufin cewa min ba'dihim bayan Yahudawa da Nasarawa, to ana nufin al'umma ta manzo Ali sallallahu alaihi wasallam, su ne ainihin Larabawa. To Allah yake cewa lalle wanda ya zama an ba su littafi min ba'dihim, bayan su, lafi shakkin minhu, to suna cikin shakku daga gare shi. Shi me? Idan muka ce ana nufin Quraishawa, to wannan hu din sai ya zama lafi shakkin min al-Qur'an ko lafi shakkin min annabi sallallahu alaihi wasallam, wato suna shakkun al-Qur'ani ko suna shakkun manzo alaihi salatu wasalam. Idan mun ce ahlul kitabi ake nufi, wa innal ladina urithul kitaba, kenan lafi shakkin min al-kitab, su wancan Yahudawa da Nasarawa suna cikin shakku na wannan littafi da Allah subhanahu wataala ya ba su. Shakku wanda yake murib, mai kaiwa zuwa ga ainihin kokanto. Mai tafsiri yake cewa thumma bayyana ta'ala, sannan Allah subhanahu wataala sai ya bayyana cewa anna tafarruqa fid din, rarrabuwa a cikin addini, kana min akhlaqin nas, ya zamo daga cikin ɗabi'un mutane ne, sabiqan wa lahiqan, ada da kuma yanzu, ba'dal inzar, bayan gargadi minar rusuli alaihim salatu wassalam, bayan gargadi da manzanni, wato tsira da aminci suke yi musu. Faqala, sai Allah ya ce wa ma tafarraqu ay ahlul adyan, wato su ma'abuta addini Yahudawa da Nasarawa ba su karkasu ba fid din, a cikin addini, bi an wahada ba'dun wa kafara ba'dun, ta yadda wani sashi ya kadaita Allah, wani sashi kuma ya zama ya kafirce ma Allah. To ba su yi wannan hali ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, face sai da ilimi ya zo musu, min Allah, daga Allah, bi wasitatir rusul, ta hanyar wannan manzanni, bit tauhid, ilimin da yake kunshe da a kadaita Allah. Sun yi wannan bagayen minal kuffari bainahum, saboda zaluncin da kafirai suka yi tsakaninsu. Malik ce faman arafa alhaqqa, duk wanda ya san gaskiya, wa abattiba'ahu, kuma ya ƙi bin wannan gaskiya, liyufarriqan nasa, domin ya dara kan mutane, fa huwa zalimun li nafsihi wa zalimun li ghairihi, to wannan ya zalunci kansa kuma ya zalunci waninsa, wa bagin ala maula, kuma mai zalunci ne ga Allah mahaliccinsa, fa yastahiqul baghi an yuharab, malam yace shi kuma azzalimi ya cancanci ya zama an yake shi, hatta yarji'a an baghihi, har ya zama ya janye daga wannan zalunci nasa, au yuqtala, ko kuma ya zama an kashe shi. Wannan matsayi ne na wanda suke da ainihin hukunci a hannunsu, ba matsayi na ɗaiɗaikun mutane ba. Sai yake ta walawla kalimatun, in ba dan wata kalma ba, sabaqat min rabbika, da tai rigayi zuwa ga ubangijinka, bi ta'khir li jaza, na jinkirta sakamako, ila ajalin musamman, zuwa wani lokaci sananne, yace huwa mau'idul azab, shine alƙawari na lokacin azaba. To in ba dan wannan ba, laqudiya bainahum, da an yi hukunci tsakaninsu. Wani irin hukunci? Yace bi ta'dhibil kafirina fid dunya, shine ayiwa kafirai azaba tun anan duniya. Sai yace wal kalimatu bi ta'khiril azab ila al-akhirah, ita wannan kalma kuwa ta jinkirta azaba sai an je lahira. Innama huwa li hadhihi al-umma, wannan ta kasance ga al'umma manzo alaihi salatu wassalam. Wa amma al-umam as-salifa, amma su al'ummatai da suka shude, fa kalimatu ta'khiril azab, su kalman jinkirta azaba a wajensu, inna ma huwa fi dunya, wannan a rayuwar duniya ake nufi, lil waqtil muhaddad li ta'dhibihim, wato na lokacin da aka iyakance nayi musu azaba. Kun ga samu da sai aka ce tamattu fi darikum thalathata ayyam, to kaga wannan jinkiri ne na kafin lokacin azabar ta zo. To mai tafsiri in kun kula yake cewa in al'umman manzo alaihi salamu ake nufi, to jinkirta azaba shine ba za a yi musu azaba ta sharewa gaba ɗaya ba a duniya, wannan sai an je lahira. In kuma sauran al'ummatai ake nufi, to jinkirin ne na kafin lokacin ya zo tun a duniyarsu. Shine yace li ta'dhibihim inda Allah, domin wato ya zama an yi Allah ya masa azaba, kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce wa li kulli ummatin ajal, kowace al'umma tana da lokaci iyakantacce. Fa idza jaa ajaluhum, idan lokacinsu ya zo, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ba a wato ainihin jinkirtawa ko da ɗan lokaci ne, sannan ba a gabatarwa kafin lokaci. sai ce wa innal ladina urithul kitaba kuma tabbas wanda ya zama an gadan masa da littafi sai ce humul yahudu wan nasara sune yahudawa da nasarawa min ba'dihim yace shine al'umam salifa bayan al'ummatai da suka shude kablahum kafin su lafi shakkin minhu to suna cikin wani kokanto dangane da shi min adam ittiba'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato ainihin na rashin bin manzo alaihi salatu wassalam lima ya'rifuna min sidqihi saboda abinda suka sani na gaskiyarsa fa innahum yakhafuna mukhalafatahu domin su suna jin tsoron saba masa wai shakkuna fi tanfidhi makayidihim suna jin shakku suna kaffa nazartar da makirce-makircen su yace murib wanda yake ai muqi'un fi riba wanda yake kaiwa zuwa ga kokanto yace khaufin min wuqu'il azabi bagatatan domin jin tsoron aukuwar azaba wato ainihin ba tare da shiri ba in kun kula da abin da mai tafsiri yake nunawa shi anan a lafi shakkin shi yana nufin cewa kafirai yahudawa da nasarawa wato suna a cikin tsoro na shirya wa manzo alaihi salam makirci saboda sun san sunnar Allah akan wanda suke kokarin cutar da annabawa suna so su yi amma kuma suna jin tsoron in sun shirya kuma Allah subhanahu wataala zai share su gaba daya shine abin da mai tafsiri yake nuna wa anan sai Allah subhanahu wataala ya ce
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
وأن الآية تنادق تكين واتو آيوي wanda zaka ga Allah subhanahu wataala ya saka wata irin balaga da kwarewar zance a ciki zaka ga cewa aya ce guda daya amma kuma Allah subhanahu wataala sai ya jero jumloli guda goma kuma kowace jumlar zaka ga cewa cin gashin kanta take in ka fassara ta ba ta da bukata sai ka hada da wacce take kafin ita ko bayan ita domin yanzu in ka duba fali zalika fada dai kenan wastaqim kama umirt biyu wala tattabi ahwa'ahum uku wa qul amantu bima anzala Allahu min kitabin hudu wa umirtu li'adila bainakum biyar Allahu rabbuna wa rabbukum shida lana a'maluna wa lakum a'malukum bakwai la hujjata bainana wa bainakum takwas Allahu yajma'u bainana tara wa ilayhi al-masir goma to kusan malamai suka ce a Qur'ani kusan su ne ayoyi biyun da ba su da na uku da ita da ayatul kursi ita ma in ka je inda ka san me ake nufi jumla ba za ka hada wato kan kuda da na buzuzu ba in dai har za ka iya tantancewa in ka lissafo za ka ga cewa ita ma aya ce tif ko kalmomi ne ko jumloli afwan jumloli ne guda goma kursiyu daga farkonta zuwa ƙarshenta to wannan yana daga cikin balaga ta alqur'ani na tabbatar da cewa ba wai ma abin da ya shafi ga magarin mutane ba irin mudalibai haka balarabe ma zai iya karanta wannan miraran bai tabbatsawa ya lura ba wala Allah sai an ga masa sai kalla sai kai ka ko ashe abun haka ne kuma ya karanta so daruruwa wani ma so dubunnai wannan qur'ani kenan wanda yake la tanqadi ajaibu abubuwan mamakin sa ba sa karewa wallahi har alkiyama ta tsaya kuma duk karatun da zaka yi mu qur'ani da an fara maka wani abu sai kaga wallahi baka taba wannan tunanin ba baka taba hasashen sa ba kuma abun haka yake to wannan shike nuna maka buwaya ta zancen Allah tunda Allah ya ce wa innahu likitabun aziz littafi ne wanda yake buwayayye
to wallahi dole sai dai mutun ya yarda da haka. Allah ka ba mu albarkar Qur'ani. Allah subhanahu wataala yake cewa falizalika fada, saboda abin da ya gabata to kai kira zuwa ga Allah. Wastaqim kama umirt, kuma ka tsaya daram kaman yanda aka umarce ka. Wala tattabi ahwa'u, kada ka bi soye-soyen zukatansu. Wa qul amantu bima anzala Allahu min kitabin, kuma ka faɗi cewa nayi imani da abinda Allah ya saukar na kowane littafi. Wa umirtu li a'dila bainakum, kuma an umarce ni nayi adalci a tsakaninku. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah shine ubangijinmu kuma shine ubangijinku. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, ayyukanku naku ne kuma mu ma ayyukanmu namu ne. Ma'ana ba za a ba ku ladan aikin mu ba, mu ma ba za a ba mu ladan aikin ku ba, kowa aikin sa na gare shi, ladan sa na gare shi. Allahu rabbuna la hujjata bainana wa bainakum, babu sauran wata tankiya tsakanin mu da ku. Allahu yajma'u bainana, Allah shine wanda zai tara tsakanin mu gobe alkiyama. Wa ilayhi al-masir, kuma makoma zuwa gare shi take. Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa an shar'anta mana addini tun daga kan annabi Nuhu alayhi salatu wassalam har ya zuwa manzo alayhi salatu wassalam, farkon mursalai da kuma ainihin ƙarshen mursalai. To sannan Allah subhanahu wataala sai ya faɗa mana kuma miyagun halaye na ahlul kitabi. To sai ya ce falidhalika fada, wannan ismul ishara ga me yake komawa? Wasu suka ce ismul ishara yana komawa zuwa ga wancan shara'a lakum min ad-din, kenan falidhalika, to saboda waccan shari'a da Allah ya bada, yayi umarni a bishi, to fadu kai kiran mutane zuwa ga wannan shari'a. Kenan wannan lamun sai ya zamo ma'anan ila, wato kenan fa ila zalika fadu, kenan fadu ila zalika, kai kira zuwa ga wancan abin da muka faɗa na an shar'anta mana wato ainihin shari'a, kuma a tsaya akan addini a bisa sau da kafa. Ma'ana ta farko kenan. Wasu suka ce nan da Allah subhanahu wataala ya faɗi ahlul kitabi sun dare, sun samu rabuwar kai, kuma sun samu shakku, to falidhalika, domin ƙoƙarin kautar da mutane daga wannan, ka kautar da su daga rabuwar kai, ka kautar da su daga shakkun addini, fadu, to ka kiraye su zuwa ga Allah subhanahu wataala. Na tabbatar ko ce ma'anar za ta zama musu kimiya. To kuma daga cikin amfanin ismul ishara ko damiri, za ka ga cewa ya dunkule maka abubuwa da yawa a cikin kalma ɗaya, wanda in ba dan ismul ishara ko wakilin suna ba sai ka bi kayi maimai. Yanzu ku duba a cikin suratul azab, Allah ya somo innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, Allah ya jero su ga sunan guda 20, maza goma mata goma, da aka je ƙarshe sai aka ce a'addallahu lahum, duk da su ake, inda ba dan wakilin suna ba, to sai an ce a'addallahu kuma lil muslimina wal muslimati wal mu'minina, sannan a sake dirawa. To amma sai aka ce lahum shikenan, duk an huta. To haka nan ismul ishara yake. To saboda haka annan sai wasu malamai suka ce wannan ismul ishara ya koma zuwa ga duk abin da aka ambata. Ma'ana kai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala domin tsayi da shari'a da binta sau da kafa, kai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala domin mutane su kauce ma rabuwar kai, su kauce wa shakku a cikin addini. Kaga wannan ma'ana ce wanda yake ainihin tabbatacciya. To sai yace wastaqim kama umirt, kuma ka tsaya kamar yadda aka umarce ka. Kafin sannan wannan gabar da muka karanta falidhalika fada, ya kamata duk wanda yake da'iya, duk wanda zai yi kira zuwa ga Allah, ya zama yana da manufa. ba a kira zuwa ga Allah haka nan juzafan ya zama daga cikin manufofinka da kira zuwa ga Allah cusa aqida ta musulunci a cikin zukata dasa tarbiyya a cikin zukata abin da ya kamata duk wani mutum da zai sa darasi musamman a lokacin mu na yanzu to ya zama janibin tarbiyya shine yake da kaso mai tsoka saboda in ka kalli tarbiyya ta ruguje manya da yara sai wanda Allah ya so da rahama tarbiyya ne ma ake aiban kwana da ita to shi yasa duk wata gaba da kake ga akwai wata alaka ta tarbiyya ta gyara halaye ta saita tunani to ya kamata mai kira zuwa ga Allah ya zama wannan shine target din sa wannan shine abin da yake hari shine manufar sa tunda kaga Allah ya nuna fali zalika fadu ma'ana da awaka ya zama tana da manufa ba haka kawai kai ma inda za a tambaye ka wani sako kake so ka isar kai ma baka san sakon da kake so ka isar ba to wannan ya zama aikin baban giwa to Allah sai ke cewa wastaqim kama umirt kuma lallai ka tsaya kaman yanda aka umarce ka malamai suka ce wannan gabar tana nuna mana kai da zaka kira wani ka zuwa ga Allah to yi kokari ka sifantu da abinda kake umarnin aikata kai da kake hani daga wani abu ka nisanci wannan abin da kai ma kake hani kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله wannan ayoyi suna nuna duk wanda yake kira zuwa ga Allah to ya kamata ya zamo zakaran gwajin dafi a wannan abun manzo alaihi salatu wassalam shi sanan Aisha take cewa dabi'un sa kawai Qur'ani ne duk abin da Qur'ani yace aikata shine kan gaba duk abin da Qur'ani yace a nisanta shine kan gaba wajen nisanta haka rayuwar magabatan mu take shi yasa Allah yasa albarka a cikin da'awar su na taba yi kai to muku akwai lokacin da Abul Farj Ibn Jawzi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addini Ibn Jawzi ya rasu 597 kaga yanzu an doshi kusan 900 da rasuwar sa to Ibn Jawzi akwai lokacin da almajirin sa ya same shi yace akalmakallahu wannan lokacin akwai karancin yanta bayi bayi sun yewa ba a yanta su tunda Allah ya baka karguwa kai wa'azi da nasiha wajen yanta bayi Ibn Jawzi daga cikin bayu da Allah ya masa ku duba mun fadi shekarun da ya rasu shekaru 800 da yankai to amma idan yana lacca ko wa'azi malaman tarihi suka ce mutum 10,000 suna jin sautin sa kaga babu loudspeaker a wannan lokaci to da wannan almajirin sai fada masa ka sai to insha Allah zan yi to yaji ya kasa kunne ya ji malam ya fada yau shiru gobe shiru jibi aka samu tsawon lokaci sannan sai ji malamin sa yana kwadaitarwa a wajen yan tabayi to sai ya same shi ya ce akalmakallahu aina dauka an manta da wannan shawaran naga tsawon lokaci sai yanzu naji ana yi sai ya ce a lokacin da kake neman na bada shawaran ni ban samu na yanta ba to sai yanzu da Allah ya bani sarari na saya na yanta shi yasa ni ma na so mu kira ma'ana kada ya zamo yana fadin abinda shi ma bai aikata ba wannan matsalar wallahi ita ce ta zamawa malaman yanzu ka dangaren bakin tulu malin taga ta na raba ba kowa malami ne a kowane social media amma ka je ka zauna da shi ka kalli karatun da yake fada ya yake aikace wannan abin da yake ta karaji a aikata yana aikatawa kowa wannan abubuwan da yake kumfan baki ba kyau hanya ko yana nisanta a nan gida yake saga to shi yasa wasu malamai suka ce wannan gabar da aka ce wastaqim kama umirt lallai ka tsaya kamar yadda aka umarce ka ma'ana ka zamo abin buga misali ga abin da kake umarnin mutane abinda kake fada musu nan na aikata wa kai ma kasifantu abinda kake fada musu nan mara kyau kai ma ka nisanta wannan gabar malamai sun yi rubuce-rubuce akai shin wai daga cikin sharadin da'iya zuwa ga Allah sai ya aikata awamir ya nisanci nawahi sannan zai dinga kira zuwa ga Allah ko ku a'a hakanin ma dai ya zamo gashi nan dai dan rubabe-rubabin dai ya ci gaba da yi haka magana mafi rinjaye ba za a ce kowa sai ya wanku sannan ya yi ba tunda in an ce kowa sai ya zamo kalkal to ai duk ba za mu zauna wannan kujerar ba tunda duk ga munan dai muna fatan afuwan Allah ne masu rauni ne ta kowane bangare to saboda haka wannan shi ne abin da wasu malamai suka faɗa sannan gaba ta biyu in muka duba falizalika fada da kuma wasu kama umir ana nuna cewa kamala ta dan adam shi ne ya zama gyararre kuma ya yi ƙoƙarin gyara wasu kaga falizalika fada ma'ana yi ƙoƙari ka amfanar da wasu in ka san alkhairi ya san ma wasu shi yasa nikan ce ni a gona ba wanda ya fi dacewa da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba wanda ya fi dacewa da wannan irin malaman addini saboda na farko ilimin addinin nan shi suka fi so shi ya fi kima a wajensu kuma shi suke rabawa shi suke yadawa duk abubuwa da dan adam zai yi rowa to kila zai iya cin gaje su amma banda ilimi ilimin da ake rowa ba a cin gaje sa duk wanda yake boye ilimin sa to zai manta da wannan ilimin ba lokacin da kake sanarwa kai ma shi yasa Allah yake rike mashi to amma in wani abu zaka ciyar ba ilimi ba kila sai ka dan dubo na dan kasa kasa haka an zo ana neman taimako ka duma hannu a jihu kana jawo sai ga yar dubu ce sai ka dan danna ta kasa sai ka jawo canjin goro naira 10 ko 20 kage yanzu aka tambaye ka da dubun da 20 din wace ka fi so kai ba ka san ka fi son dubun to kuma kaga ba ita ka ciyar ba to duk da haka alhamdulillah dai akwai lada daidai kurji daidai ruwan sa iya imanin mutum zai yi to saboda haka idan muka duba wannan ayar ta nuna ka amfanar kuma a daidai lokacin kai ma ka zama wani kirki kada ka zama fitila kana kona kanka kana haska wasu wannan raguwar dabara ce Allah sai ya ce wala tattabi ahwa'ahum to ina ga dole sai dai mu tsaya an nuna man lokaci za mu takaita a nan insha Allah ta'ala za mu dora gobe in Allah ya ba mu rai da lafiya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din mai takaddar farko cewa assalamu alaikum ina wa malam fatan alheri malam dan Allah ina neman alfarma a taya ni da addu'a ina da juna to kuma kowace haihuwa da matsala take zo min a taya ni da addu'a Allah ya sauke ni lafiya ya raba mu lafiya da abin da yake ciki na da dukkan al'umman musulmi baki daya na gode to muna miki addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka ga ɗin da yake cikin ki namiji ko mace kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo miki sauki a wajen haihuwar ina baki shawara guda biyu shawara ta farko kamar yadda kika ce kusan duk haihuwa kina samun matsala to ina baki shawara ki je ki ga likita dan ƙila wata matsala ce matsalolin nan akwai wanda suke faruwa tun ma farkon shigar ciki wanda in Allah ya sa aka magance su to cikin koda kuma ya girma ba za a samu matsala ba akwai wanda sai cikin nan ya zo tsakiya ma'ana ya raba ake samu wasu kuma da karshe-karshe to ina baki shawara na farko ki je ki ga likita insha Allah tunda Allah ya ce fasalu ahla dhikri sunan ahla dhikri a wannan bangaren abu na biyu ina baki shawara ki dinga yawaita addu'an nan da zan faɗa miki اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'al hazna idha shi'ta sahla. Duk lokacin da kike sallah ko yanzu da azumi in kin sha ruwa ki karanta ki ce ya Allah juna biyunna nawa Allah ka kawo min sauki. Nayi imani insha Allah za ki ga saukin da baki taba ganin irin sa ba. Ke ta wannan addu'ar ba adadi. Duk lokacin da kike sallar farilla akalla ki uku. In kike nafil filu shi ma ki ma'ana da ki mara uku ne bakwai ne nawa ne kiga cewa kina yi insha Allah Allah zai kawo miki sauki. Wannan shi kun bayan sallama yace mu ne muke sallar tahajjud to da kazo karshen suratul hajj kamar da alamar sujjada a wurin azatan mu za ka yi sujjada sai ka yi ruku'u mu kuma muka yi sujjada har ka dago mu muna sujjada sai muka bi ka daga ƙarshe muka yi sa'in sa to fa suka yi ba'adi ni kuwa na jefar da raka'a menene wane ne yayi daidai tabiwe ce ina so a taya ni da addu'a mahaifiyata ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya da ma dukkan musulmi baki daya to da farko muna yi wa mahaifiyarka addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah shi yayi damuwarta sauran musulmi Allah ya ba su lafiya tambayar ka ta farko da kace kana ganin kaman karshen suratul hajji sujuda ce a'a ba karshen suratul hajji bane aya dai wadda irce ta biyun karshe yawa ina zaton ayar nan ba za ta kasa shedara ko hudu ko biyar ba doguwar aya ce akwai hadisi da yace an fifita suratul hajji da sujuda biyu wanda ba zai yi su ba kada ya karanta ta ko ba sai ya karanta ta ba to wani hadisi bai inganta ba shi yasa ita waccan ta farko inna Allah yaf'alu ma yasha ita ce ittifaqin malamai amma ita wannan ya ayyuhal ladina amanu ruku wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khayra la'allakum tuflihun to wannan kadan ne daga cikin malamai da suka ce ayi sujuda saboda raunin shi wancan hadisi kaga ba shine karshen ainihin sura ba to kuma kaman yanda kace ku sai kuka kai goshi ni kuma na duka to abinda zan ce da farko da kai la'akari da yanayin sallar da muke idan za mu tafi sujuda sai mu yi kabbara ba mu jata sosai ba haka muke fadin kabbaran id haka saboda mai saurayi fahimci ba dukawa aka yi ruku'u ba kuma ba daga murya muke a wajen kabbara ba kaman kabbara ta dukawa inda kai la'akari da ka fahimci haka abu na biyu da aka samu kuskure ya zamo kun kai goshi ashe kuma shi liman dukawa yi to da kuka yi la'akari cewa dukawa sai kai sauri ka taso in ka taso sai ka zo ka duka ka same shi a duke idan ya zamo cewa kana ganin ba za ka same shi a duke ba to shikenan in ka taso din in kai tsammanin za ka yi ruku'u kai samu nutsuwa ka dago ka same shi a sujuda ta farko to sai kai ruku'un kana ka kai kadai ka dago sai ka je ka same shi a wannan sujuda ta farko shikenan sallar ka lafiya akalla ba kabali ba ba'adi in kuma ka zaci cewa ba za ka iya samun sabaki da ya dago daga sujuda ta biyu to a lokacin za ka yadda raka'a tunda baka samu ruku'un ta ba kaga babu ita idan aka sallame kai sai ka cigo wannan shine abin da ya kamata kai to saboda haka kaga su ƴan uwanka ga alama sun fi ka dacewa kai mai jefar da raka'a saboda haka dai zamu takaita a nan saboda yanayin lokaci akwai dan uwa malam Hassan da yake nan gida dubu dan uwa mutumin kirki wanda yake malami bashi da lafiya yana kwance asibiti a halin yanzu to yana roƙon addu'ar ƴan uwa musulmi muna masa addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah shi yayi damuwarsa Allah ya tashi kafadunsa sauran ƴan uwa musulmi da ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya sannan akwai bayin Allah dai da suka bugo wayoyi suna roƙon wato ainihin a yi musu addu'a ga mamatansu da suka rasu to ni ma daga cikin makota na a can gida dattijo wanda dan kusan shekara 100 shi ma a safiyar nan sunansa Alhaji Suleiman Allah ya karbe shi ina fata ƴan uwa za su saka shi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa Allah subhanahu wataala ya alkinta bayansa Allah ya fiye laifukan sa Allah ya kyauta na mu zuwa akwai wanda suka yi wayoyi akan marasa lafiyarsu to su ma muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.